أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga Sarki Allah, mahaliccin kowa da komai, wanda ya halicce mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al’ummanmu gaba ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta’ala ya fi so a yarda ita. Muna fata gare shi Allah, maɗaukakin sarki, ya ƙara yi mu wata baiwa da samun fahimta mai kyawu a cikin addinin shi da kuma samun riko da wannan addini ɗin har ya zuwa ƙarshen rayuwar mu don mu samu kyakkyawan rabo wanda ya matanadi ga bayin shi na ƙwarai managarta wato yarda shi da aljanna da kuma samun tsira a wannan duniya ɗin bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. ‘Yan uwan musulmi, kamar da muka sani, mun tsaya cikin bahasi abin da ya shafi ilimi na gaibi, inda muka nuna cewa menene ilimi na gaibi, menene kuma dangantakar a'imma ko kuma annabawa ga baki ɗaya da ilimin gaibi, shin sun san ilimin gaibi ko ba san ilimin gaibi ba. Inda muka nuna cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya san gaibi, shi ya san gaibi, amma kuma ya ba da dama, izini, ya sanar da wasu, kamar yadda mun yi ta kawo misalai a cikin wannan. Sannan mun rarrabe tsakanin fahimta ta Ahlus Sunna da ta Shi'a dangane da abin da ya shafi ilimi na gaibi, inda su suka tai akan Allah kadai ya san ilimin gaibi, wanda ya sa muka zo muka karanci ayoyi na Alkur'ani wanda suke bambance mu tsakanin shin haka ɗin ne maganar tasu ta Ahlus Sunna ko kuma a'a ya ne gaskiyar abin. Bayan mun tara ayoyi na Alkur'ani mun bambance a inda nan ne muka kawo misali na cewa hatta wani babban malami nasu wanda ake kira da Alusi a cikin Ruhul Ma'ani ya kawo bayanin ilimi na gaibi na Allah. Ya kawo bayani inda yake cewa ilimi na Allah wai mutlaq ne, amma ilimi wanda ake samu ga wasu kamar inda yake cewa illa man yatazamir rasulin. To nan wurin sun san ilimi gaibi, amma su ilimin su iyakantacce ne, kenan ba duka komai suka sani ba. A nan ne muka ce to mun kawo nazariya ta Ahlul Bait, musamman wanda ya bayani da kyau a cikin wannan nazariya din shine Allama As-Sayyid Tabatabai, inda ya nuna cewa me ma'anar ilimin gaibi a wurin Allah da kuma bayi na Allah wanda ya zaba da wannan ilimin. Ya nuna cewa a cikin wannan littafi nashi na Tafsirul Mizan ya nuna cewa ilimin gaibi ya kasu shi biyu, akwai ilimi wanda yake na zati bidzat, akwai ilimi kuma bittaba. Shi ilimi bidzat kenan wanda yake da ilimi na zati, wanda kuma yana da inci cikin wannan ilimin nashi, ba wani ya sanar da shi ba, shine Allah. Kenan Allah ilimin shi na gaibi ilimi ne na inci, ilimi ne wanda yake shi kaɗai ya karanta da su, babu wanda ya sanar da shi wannan ilimin. Amma saɓanin ilimi na wasu bayi nashi ya sanar da su ne wannan ilimin, kenan da izinin shi shine ya sanar da su, shine ake cewa bittaba. A taƙaice wannan mun yi ishara kan shi, inda muka nuna cewa nazariyar Sayyid Tabatabai kowa ya san ta fitiya daidai da ayoyi na Alkur'ani, inda Allah cewa ya yi babu wanda ya san gaibi, sai kuma ya ce sai dai wasu. Kaga wannan shine suke cewa wai can yayi hasar din wasu, wanda da ya nuna shi kadai ne yake da ilimi, amma kuma daga baya ya zo nuna cewa akwai wasu wanda ya sanar da su. To a nan wurin abin da zamu ganewa shine wannan hasar din da suke cewa illa man irtada min rasulin, can yayi hasar din sai shi kadai, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, me yasa yayi wannan hasar din sai daga ba kuma yahidda wani istithna muna gane da nazariyar sayyid tabatabai wannan ayat tana zama wadiha saboda mi saboda sayyid tabatabai ya nuna mu cewa kenan ilimin Allah ilimi ne wanda yake sama sannan ilimin bayi wanda ya sanar su ne ƙasa kenan ba daidai suke ba sabanin a fahimta na nazariyar alusi kana fahimtar kenan ilimin Allah da ilimin bayi wanda ya san kamar daidai suke sai dai shi ilimin Allah yana da fadi na da yawa ya ga mai komi amma ilimin su bayi din kawai ya danganci wani abu wanda suka sani mahdud ne kamar da ya nuna to anan wurin bayan mun san wannan abinda muke son mu ishara kan shi shine wani da ya tambaya ce ai muna iya karantawa cikin littafin kafi na kolaini cewa akwai wasu ruwayoyi wanda suke nuna cewa in masu da kansu sun nuna ba san gaibi ba ko zahirin wannan ruwayoyin mutum yana iya fahimta cewa in masu sun nuna su ba san gaibi ba to kuma ku yanzu ku nuna cewa su sun san gaibi to anan ne muke cewa kenan in ka fahimci darasin mu wannan makana gane shi da kyau saboda me yasa saboda mun nuna ilimin Allah shine istiqlal mustaqil ne ma'ana mai inci ne ba wani ya sanar da shi ba alhali ilimin annabawa da kuma waliyai a imma misali su wannan an sanar da su ne shi yasa ma muke ganin a daidai wannan ma'ana din babu bambanci tsakanin nazariya ta a'imma ko nazariya wadda muka kawo da maganar a'imma a cikin wannan babu wani bambanci in kana suna ma ƙara akkada cewa su ba sun san ilimin gaibi bane da incin kansu mana a cikin zatin su a an sanar da su ne wannan shine suke nunawa sannan mu sani daman ilimin su da sharadi ne muƙayyad ne kamar da ake nunawa sai an sanar da su daman ba wanda yake kira hatta bangaren shi a da suke cewa annabawa sun san ilimin gaibi a imma sun san ilimin gaibi wasu waliyai ma sun san ilimin gaibi ba wai shi ke nuna cewa ba wannan sanin nasu na ilimin gaibi wai sun san shi ne da zatin su ba wani ya sanar da su ba a'a da sharadi akwai wanda yake sanar da su sannan kuma me yake son mu nuna a ƙarshe hatta abinda muke iya samu dangane da abinda ya shahi riwayoyi bangaren sunna ma akwai su wanda suke nuna cewa ba wai kawai Allah kadai ya san gaibi ba akwai su na'am bangaren shi'a riwayoyi sun yi yawa wanda suke nuna cewa lalle lalle annabawa da a'imma sun san gaibi anan wurin muna wata tambaya to me yasa muke samun riwayoyi na imma misali suna bugun junan su kamar irin wanda wani na aikaran ta kamar da muka ce cikin kafi anan wurin muke cewa hatta a cikin riwayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana samu wasu zaka gani suna bugun wasu me yasa har ma wannan yasa wasu suka jaye suka zama su kawai sai Qur'ani kadai saboda ana samun riwayoyi masu matsaloli tunan anan amsa da zan badawa mun sani har cikin ruwayoyin annabi ma ana samun irin haka nan kenan in ma ya kasance an kirkira mu annabi ne ko kuma ya kasance a imma da suke magana kan wannan ko manzon Allah kan shi da yake magana kan wannan musamman dai a imma suna magana ne kan taqiyya wanda bahasi ne musamman akwai shi in ma mutum bai san me taqiyya ba wata rana in Allah ya ba mu iko za mu yi ta'rifi me taqiyya a cikin shi'a me taqiyya sannan wai surwayoyin an aza su ne kai dai baka fahimci ma'anar ba kana ganin kamar suna da sabani da wa'ancan kamar suna da sabani da ruwayoyin da suke nuna a imma sun san gaibi kana ganin akwai kamar akwai sabani alhali babu sabani wannan duka musamman bangaren malaman usul sun yi bayani tafsilan cikin wannan abin da ya shafi wannan bahasi din. Yanzu abin da muke so mu shiga kan shi, saboda kuma ga lokaci kuma yana son ya kawo ƙarshen shi, amma wannan shine sabon bahasi musamman na cikin wannan darasi din, abin da ya shafi imamanci na Imam Ali alaihi salam a cikin Alkur'ani. Mun sani cewa Allah shine yafi kowa sanin sharuɗa na imam. Allah shine kowa sanin, saboda ma wannan ɓangaren shi a suke ganin Allah shi kaɗai ya kamata ya ayyana, kamar ɓangaren annabawa ne da manzanni. Allah shi yafi sani, kamar yadda kullum muna gani, kuma Allah ne ya gani cikin Alkur'ani, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah shine yafi kowa sanin inda yake aiko sakon shi. A sakamakon haka nan, hatta waɗanda za su gadi waɗanda ake aiko masako, wanda za su yi kula da addinin annabawa, wato wasiyye kenan wanda muke magana kansu kamar Imam Ali, dole ya kasance Allah shine zai ayyana su wane ne, saboda shi yake sanin sharuɗan su, ba mu ba. Mu ba mu isa mu zo mu zauna ba, mu yi jalsa, mu yi shura, mu hidda wai wannan mace shine imam, ba mu iyawa. Ana wurin tambaya, shin Allah ya yi haka nan ko bai yi haka nan ba? Ma'ana shin Allah ɗin ya bayyana wane ne imam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bai yi haka ba? Tabbas ya yi. Kuma wa ke ba mu amsa kan wannan? Alkur'ani shi ke ba mu amsa kan cewa Allah da kanshi ya bayyana wane ne waliyi, wasiyyi bayan annabi. Kamar a ina tambaya, ina ne yanzu kana nihin bayan annabi Imam Ali shine wasiyyi na annabi, kuma Alkur'ani ya nuna haka? Sai mu ce eh. Yanzu kana nihin ba Abubakar bane kai tsaye bayan manzon Allah? Sai mu ce eh, Alkur'ani ya nuna haka. A cikin ina? A cikin suratul Ma'ida. Ka zo mu karanta tare da kai aya ta 55, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. To kai bayani miji. Na'am, bayanin wannan aya din shine kalmar waliyi da ta zo a nan wurin. Tirka shi, a nan ne malamai da kuma sahabbai, musamman a wancan lokacin, suka juya, suka yi kwaskwarima yadda suke so a cikin Alkur'ani. Suka fassara wannan aya ɗin yadda suke so. Alhali aka ƙi koma ma gidan risala, gidan saƙo, su menene annabi ya fahimtar da su? Ko kuma ma sahabbai waɗanda ba su da matsala, wanda ba a taɓa jin sun aikata wani abu ba wanda bai da kyau, a kan wace ma'ana suka ta yi a kan waliyi? A nan ne ita wannan kalma ta waliyi muke son mu ba da wasu ma'anoni wanda ta zo da su. Na ɗaya dai, kalmar waliyi wanda ake ce ma wilaya kenan, wanda ta zo cikin wannan aya ɗin, ta zo da ma'anar wanda ya fi cancanta da kulawa, wanda ya fi cancanta da shugabanci, da jagoranci. Sannan kuma abu na biyu, ko da mun koma cikin littattafai na luga, muna samun ta zo da wannan ma'ana ɗin. Ta zo da ma'ana akan jagoranci, akan kulawa da tafiyar da al'amuran mutane, jagora bayan annabawa. Ita ce kalmar wali ta zo a kan wannan ma'ana ɗin. Sannan abu na uku, mu sani cewa wannan duk muna kira ne kan wannan, mutane saurara su ji, za mu zo da hujjoji da dalili kan wannan. Sai dangane da abin da ya shahi walladhina amanu, me ma'anar shi? Shi ma mu tantance, mu tabbata wane ne Imam Ali ne? Za mu zo da hujja kamar da muka ce. Sannan abu na hudu, mu sani da wannan aya din Allah ya bayyana mamu wane ne jagora bayan annabi. Da wannan aya din, innama waliyyukumullah. To, ma'anar waliyyi menene? Me ya ma'anar waliyyi? Ya zo kamar da muka ce da ma'anar mai kulawa, mai jagoranci, mai tayyata al'amuran mutane. Ya zo da ma'anar masoyi, ya zo da ma'anar aboki. Duka yana ba da wannan ma'ana din a ɓangaren luga. To, amma a ɓangaren sunnawa, ahlus sunna mi suka tai? Mi suka tai akan ma'anar waliyyi a cikin wannan aya din? Ahlus sunna, musamman a fahimta ta mutanenmu kenan, abinda tunda sunnanci yayi yawa, shi ya je mu mutane da sauri, shi an ce ana ganin wani abu ne bako, shi yasa a wurin su suna fahimtar da mutane cewa kawai waliyyi wai masoyi ko kuma aboki ko kuma duka ma'ana, ko ya zama masoyi ko kuma ya zama aboki ko kuma dina ba da ma'ana guda biyu. Wannan anan za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci, amma darasi na gaba za mu tashi akan nan, mu ji miye su kuma tunanin shi'a dangane da wannan mas'ala ɗin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.